matinale du Monde aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mita 16, 21 da 25, sai kuma akan yanar gizo a sashenhausa.com ko voahausa.com. Kazalika kuna iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani Fara'a da Lord da muryar Arewa a Jamhuriyar Niger ko kuma a Alfa Radio da ke Kumasi, Ghana. Mai sauraro barkamu da warhaka. A yanzu ma mun sake dawowa da wannan shiri na musamman da ni Shamsi Hamza Ibrahim zan gabatar daga ofishinmu na Abuja domin wasu kalubale da suka sa aka rufe wasu sassan babban ofishinmu da ke Washington DC a sakamakon cutar coronavirus. To a wannan shiri za mu ji ci gaban hira da shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattawan Najeriya akan cika shekaru 5 na mulkin jam'iyyar APC a Najeriya. Sai kuma rahoto daga jihar Bauchi da zai yi magana akan kar shugaban kasa ta 10 daga Niger. Kuma akwai rahoton da ke cewa hankula sun tashi akan wata jita-jita da ke bazuwa a game da cutar coronavirus. Akwai mu kuma dauki da yanayin muhalli da kuma sharhin jaridan Jamhuriyar Kamaru. Amma kafin mu kawo muku dukkan waɗannan, ku dakaci labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Iyalai, abokai da mutanen da ma ba su san George Floyd ba sun halarci taron jana'izarsa a majami'ar Fountain of Church da ke Birnin Houston a jiya Talata. George Floyd dai shi ne ba Amurken nan bakar fata wanda mutuwarsa a lokacin da yake a hannun wasu 'yan sanda farar fata na Minneapolis ta janyo zanga-zangar yin Allah wadai da wariyar launin fata a fadin duniya. Wasu 'yan sandan Birnin Houston su ma sun tsaya gefe guda a yayin da aka tura akwatin gawar Floyd wanda aka yi wa ado da zinari zuwa cikin majami'ar. George Floyd ba mutum ne mara muhimmanci ba. Wannan shi ne dalilin da ya tara mu nan. Abinda dan majalisar dokokin Amurka na jam'iyyar Democrats daga Houston, Al Green, ya faɗa wa taron jama'ar kenan. Ya kuma ce laifinsa shi ne an haife shi bakar fata. Wannan shi ne kaɗai laifinsa. Dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden, wanda ya gana da iyalan Floyd a ranar Litinin, shi ma ya yi jawabi wanda aka dauka ta bidiyo aka kuma nuna a wurin taron jana'izar na Floyd. Dr. Anthony Fauci ya bayyana cutar COVID-19 a matsayin wani mummunar abu a lokacin da yake jawabi jiya Talata ga wasu shugabannin masana'antun nazarin ilimin halitta na zamani a cewar wani rahoto. A cikin wata hudu, annobar ta gurgunta lamura a fadin duniya kuma har yanzu ba ta wuce ba. Abinda Fauci, daraktan cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka, ya faɗi kenan a wani rahoto da aka wallafa a jaridar New York Times. COVID-19 cuta ce da coronavirus ke janyowa, cutar da ke shafar numfashin bil'adama da ake dauka daga mutum zuwa mutum, wadda kuma ya zuwa yanzu mutum sama da miliyan 7 suka kamu da ita a duniya, ta kuma kashe sama da mutum 408. Fauci ya ce yanayin da cutar ke yaduwa cikin sauri a duniya ya bada mamaki. Ya kara da cewa cuta ce mai yaduwa za ta iya bazuwa a fadin duniya cikin wata 6 zuwa shekara 1, amma wata guda COVID-19 ta dauka, inji Fauci a cewar rahoton. Shugaban kasar Burundi Pierre Nkurunziza ya mutu bayan da ya fama da abin da gwamnatin kasar ta ce bugun zuciya ne wata 2 kafin kammala wa'adinsa. Nkurunziza ya mutu ne a asibitin Kurusi da ke gabashin Burundi da yammacin ranar Litinin, kwana 2 bayan da ya ce baya jin dadin jikinsa aka kuma kai shi asibiti. Abinda gwamnati ta faɗa kenan a wata sanarwa da take kafe a shafukan sada zumunta a jiya Talata. An kai matar Nkurunziza, Dennis Bakumi Nkurunziza, wani asibiti da ke babban birnin Kenya, ta jirgin sama a ƙarshen watan Mayu bayan da ta kamu da cutar COVID-19. Har yanzu tana wani asibiti da ke Nairobi inda take murmurewa, amma rashin lafiyarta ta janyo jita-jitar cewa shugaban shima ya kamu da cutar. An rantsar da Nkurunziza dan shekara 55 da haihuwa a matsayin shugaban ƙasa a shekarar 2005 a ƙarshen yakin basasar Burundi. haka kuma sake zaben sa a shekara ta 2010. Neman tsayawa takara karo na uku a shekara 2015 ya janyo wani yunkurin juyin mulki wanda bai nasara ba, da kuma tashin hankalin da yayi sanadiyar mutuwar daruruwan mutane, kuma ya sa dubban 'yan Burundi tserewa daga kasar. Ranar 20 ga watan Agusta ya kamata ya sauka daga kan mulki bayan da magajinsa, wanda shi da kansa ya nemo, General Evariste Ndayishimiye, ya lashe zaben shugaban kasa a ranar 20 ga watan Mayu. A gefe guda kuma, a daidai lokacin da ake ci gaba da zanga-zanga a Amurka game da mutuwar George Floyd, yanzu wani sabon take da ke ya bullo kuma yake ja da taken "Ran bakar fata na da muhimmanci da ban iya numfashi ba," shine a rage kudaden da ake kashe wa 'yan sanda. Babban kiran da wasu 'yan gwagwarmaya suka dade suna yi na a rage kudaden da ake kashe wa 'yan sanda ya shiga matakan kasa a yayin da masu zanga-zangar ke neman a yi garan bawal a tsare-tsaren 'yan sanda don kawo ƙarshen zaluncin siyasa da kuma ware launin fata a tsarin shari'ar masu manyan laifukan kasar. Sai dai, ko me hakan ke nufi? Amsar ta danganta ga mai tambayar. Yayin da galibin masu zanga-zangar ke tunanin akai kudaden da ake ba rundunar 'yan sanda bangaren ayyukan al'umma, wasu masu fafutuka sun ɗaukaka kiran yanzu suna neman a rage kudaden da ake kashewa rundunar, ko kuma a kawar da wannan bangaren ma gabaki daya. Jami'an 'yan sandan kwantar da tarzoma sun tuhumi dubban masu zanga-zangar da suka bijirewa dokar 'yan sanda zagayowar ranar fara zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati a daren jiya Talata.
To za mu fara shirin ne da ci gaban hira da wakiliyanmu Madina Dauda ta yi da shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa, Sanata Yahaya Abdullahi Abubakar, akan irin ci gaba da ƙasa ta samu a cikin shekaru biyar da jam'iyyar APC ke mulki a Najeriya. Ga kuma bayanan da ya yi.
In ba mun zo mun zauna mun tattalin jiya da tattalin arzikin ƙasar nan ba, to abubuwa ba za ta yi daidai ba. Don wannan gwamnatin ta zo ne akan uku: tsaro, tattalin arziki da hana cin rashawa. To ko makiyin wannan gwamnati ya san cewa yadda ake satan kudin gwamnati ba ji ba gani. A da ya san cewa tun lokacin da Muhammadu Buhari ya zo, wannan irin barnan da ake yi fafutuka wawa da ake daga harkar kudin gwamnati yanzu ba a yin ta. Wanda kuma ya yi ta, an ka kama shi, an ka sani, ya san inda ya yi, don ba wanda ya zo ya koyi bail ɗin shi ko ya zo ya zauna a kawo rahoto a danne a hana shi fito. To waɗannan shika-shikan uku a kansu ake. Mutane ba za su iya gani ba, don saboda ba za su iya la'akari da cewa inda mun ka hito bana ɗin nan ta yi bara. To shi kuma mulki ana aza wani ne akan wani, ana aza wani ne akan wani, ci gaba ake yi. Baya da za ka zo ka zauna ka ce yau ɗin nan kwana ɗaya ko cikin shekara uku, rigimar da an ka zo an ka yi ƙasar nan shekara 50 da suka wuce, wani cikin shekara uku za ka yi yaranta, ba shi yiwuwa. Sai dai ka kafa tubali waɗanda za su zo su masu aza, wasu in zo su masu aza. So wannan gwamnatin da ta zo zuwa yanzu tubali ne aka kafa. In aka zo aka zauna, wata gwamnati in ta zo ta kafa akan wannan tubalin za a zauna a ci gaba a yi ta gyara har Allah ya kai mu inda za mu zo mu zauna mu samu walwala ga waɗannan al'amuran suka tafi ƙasar nan.
Bari mu ɗauko shi ta ɓangaren cin hanci da rashawa ɗin nan. Kana ganin an samu ci gaba a harkar cin hanci da rashawa, domin an iya ƙirgar waɗanda aka ce an ɗaure da laifin sama da faɗi da kuɗaɗen ƙasa?
Kamar yanzu in ka zo ka duba a halin yanzu wajen sinajin, akwai gwamna uku waɗanda an shekaru da shekaru ana shari'a nan, sai cikin wanga lokaci a gama su. Jolin Yami yana nan, Dariye yana nan, sai Ojikalu shi ya zo har an ɗaure shi, amma ba gwamnati ta saki shi ba. Kotu suka zo suka duba, Supreme Court ma, kotun koli ita zo ta ce yadda aka yi shari'a shi ba a yi daidai ba, saboda alƙalin da ya yi wannan shari'an ba shi ya kamata yi wannan shari'an ba, saboda sai a koma a sake wannan shari'a, kuma EFCC za ta koma. Saboda haka wannan ba gwamnati ko meye suka zo suka zo da zubi ba, amma duk wanda ya samu to kuma ba banda waɗannan kawai ne wannan da kika sani, akwai waɗansu ƙananan wanda kika sani da yawa wanda aka daure. To amma abin za ka yi la'akari da shi, ba wai za a nuna nasarar yaƙi da cin hanci da rashawa ba akan mutane da aka daure, a'a, za ku ga shin kahohin da ake bi ana sata kudin gwamnati a da yanzu ana yin su kinga akwai treasury single account a da akan treasury single account an yi gwamnatoci nawa da aka ruba wata iya although su Johnson administration aka kawo shi amma su kansu sun kasa implementing treasury single account sai da wannan gwamnati ta su saboda haka duk wani kudaden da sun ka zo na hannun gwamnati an zo an hado su an zo da su wuri guda saboda haka da kudaden suna bank kana nan kana menene ni famna sector na san yadda ake tafiyar da kudaden gwamnati a da
Senator Yahaya Abdullahi Abubakar shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawan Najeriya kenan a wata hira da yi da wakiliyanmu Madina Dauda to a ɗaya bangaren kuma a jihar Bauchi da jam'iyyar PDP ke mulki wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad ya aika mana da rahoton cewa gwamnatin jihar ta kaddamar da kwamiti na musamman da zai duba yiwuwar aiwatar da dokar shugaban kasa ta 10 Abdulwahab Gareka.
A jawabin kaddamar da wakilan kwamitin gwamna Bala Abdulkadir Kauran Bauchi ya ce ba zai kasa a gwiwa ba don samar da kwamitin domin wadanda abin ya shafa ya ce kafa kwamitin shine matakin farko da zai tabbatar da baiwa sashen shari'a da kuma majalisa su kasance masu wuka da nama
ba dai za mu yi kasa a gwiwa ba muka ce gara ne kwamiti na wanda wannan abin ya shafa da kuma ma'aikatu wanda suke da ruwa da zaki akan kason kudi da kuma ayyukan kudi saboda su ba mu shawara wanda in Allah ya sa an yarda za a yi wannan ba da wannan yanci mu wannan bangarori na gwamnati guda biyu wanda suke da muhimmanci a cikin demokradiyya wato fannin shari'a da kuma majalisa ba zai same mu mai fargan jajiba shi yasa muka kafa wannan kwamiti muka ba su sati 3 zuwa 4 su ga cewa sun kawo mana nasu ra'ayin yanda za mu bi mu yi wannan ba tare da wani tsangwama ko kuma wani damuwa ba to abinda zai sa muka yi wannan kenan to nagode
Daga bisani shugaban kwamitin sakataren gwamnatin jihar Bauchi Muhammad Sabiu Baba ya yi karin haske kan yadda kwamitin zai fara gudanar da aikinsa.
Za mu nemi takardu wanda suka bada bayanan abubuwa da manufofi na gwamnatin tarayya da dace tana son ta bada wannan yanci ga judiciary da legislature don su samu cin gashin kansu kan mu'amalan kuɗi. To in muka samu bayanai kamar shi wannan executive order number 10 muka karanta za mu samu further directives din federal government na yadda suke so a implementing wannan abu
to ita gwamnatin tarayya bata kida kafa wani committee ba ta ma dan daga kafa ne akan wannan abu to amma sai gashi kamar kun riga malamin masallaci kun kafa committee kenan ya kake ganin wannan saurin da kuka yi
sauri da muka yi ko dan daga kafa da suka yi ba amma abinda muka sani shine lallai ko ba dai ko ba juma inda har ana son a samu accountability da transparency cikin al'amuran gwamnati za a so ya zama bangaren shari'a da kuma bangaren majalisa sun samu cin gashin kansu
kada ran kada hankalin wato babu wani wanda zai zo yanzu yana damun ku nan office da file yana neman abu kaza ya shi ne dan ba su
to in dai ka tuna da su ai gwamna ma yayi wannan bayani yake ce to shi wannan abu ma sai ya zama mishi albanu tunda a yanzu aikin nan yana da wahala yau a ce maka judiciary suna son kaza gobe a ce maka majalisa suna son kaza abinnan kuma a koyaushe a kusan kullun sai ka samu irin wayannan abubuwa din kuma abu ne wanda ba na kare ba wasu abubuwan in baka yadda ba a jahushinka a zarge ka to amma aiki ne wanda dole dama in dai kana so ka yi shi daidai dole a samu irin haka din to a cikin irin haka din zaka samu sau da yawa ka ji an samu rashin jituwa tsakanin gwamnati da majalisa irin wayannan za su iya kawowa
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To mun gode Abdulwahab. Yanzu kuma sai Jamhuriyar Niger da wakilin mu Haruna Mamman Bako yace wata jita-jita ce ta bazu akan cutar coronavirus har sai da su sa iyayen daliban makarantu daukan mataki. Ga rahoton Haruna.
An wayi gari a garin birnin Kwanni da turruga uwayen ɗalibai 'yan boko na zuwa suna janye 'ya'yansu a makarantun nan boko saboda wata jita-jita ta yin allura ga wuya ta rigakafin cutar mashako ta corona abinda ya dayar da hankalin mahukumta na barikin na gargajiya da ta kai
mai martaba sarkin birnin Kwanni Alhaji Muhammad Salihu Sardauna kiran taron gaugawa a fadar sa kuma na tambaye sa shi ina ne aka samu wannan labarin sanar cewa hukumomi na ƙasa sun dade da ƙaryata wannan zancen ko da yake wata bidiyo mai yawo ta shugaban ƙasar Faransa yana cewa a cikin ta kasashen Ture za su hana ƴan Afrika shiga kasashen su da zaran suka kiyan allurar rigakafin cutar corona shi ma in ha an gano wannan allurar rigakafin wadda zoke yanzu babu ta dukkan fadin duniya
zance ne na farin magana shedanta saboda duk mai sauraron radio ko da Hausa ko da Turanci ko na Shinaji kullun wayanda amayan duniya suna hadi suna nan suna bincike su samu allurar rigakafin corona virus kenan babu ta ma abinda babu shi ana tuwa ai mu mutane babu shi kuma babu wata konan ga likita nan zamna tare da ni gashi nan na kira yo injiya banda ma ta corona babu wata allura da anka ce za a yi yau ko gobe balle mutane su tada hankalin su wannan zance ne na shedan kuma zance wanda anka ce shugaban horon sa yayi wannan ga masu zuwa horon sa yace kuma yace ɗan anka samu allura corona virus ɗan anka samu ba a ho samu ba ɗan an samu yace wanda bai yi ta ba bashi shiga Europe to ɗiyan su Europe su rasu kuma zuwa Europe kenan firaima mutane su kwanta sa hankalin su ba a allura ba a shaida muna ba kuma an shaida muna ko yaushe an ka tashi yin wani abu wani wanda ya danganci lafiyar mutane su wayanda an mutanen kiyon lafiya na gidan likita suna shaida muna za a yi abu kaza mu kuma muna hada mu hakimai da na birni da na kauye su sanar sa mutane gobe ko jibi ko gata za a fara abu kaza wanda ya shahi al'umma kenan mu ba mu da labari yanzu sai ana zakuwa ana ce mana uwaye sun zo na kwal kaza sun zo na kwal kaza suna son su jaye diyan su su bare yara su likin makaranta babu wata allura da an kace za a yi balle ma ta corona tunda ga magana tuni na tushanta wahwaita wayita indai ana allura garin gaga masu yin ta nan zamna tare da ga likita nan zamni kenan ana allura da yanzu mun samu bayani gare dan haka ne ce mai yazo mu jiya mi ke faruwa su ba su da labarin yin wata allura basu sani ba kuma basu shirye yin haka nan ba sannan ita ga corona na ce muku babu allurar ta dan ba a same ta ba ko wayanda amayyan duniya turawa inda ma ta kakkashi kace da yawa suna nan suna bincike su neme su samu vaccine babu shi kuma mu su bar kire muna sheri to ana ma corona kun taba jin na an ci ga wanda ta kama to mi ana kawo muna allura har zancan zantuka allura mu Allah ya tsare mu gare ta kuma shi ƙara tsare mu
a nasa bangaren shugaban hukumar asibitin birnin Kwanni Dr. Laminu Muhammad Sani ya musanta wannan zancan tare da yin kashedi ga masu baza wannan jita-jita
ga mu mu amsa kiran sarki bisa ga wannan rudani da ya rikita ganin ga yau da sahi lakwal mutane suna dauke da yansu an ce za allura babu zancan allura bata faru ba gobe babu zancan ta ko kadan nan kuma masu sauraron kafofin watsa labarai in sun ji irin wannan zancan ya faru ya mai minista da kanshi har ta magana babu zancan allura ta corona mutane su kwantar da hankalin su su bar yansu sila kul in akwai wani abu kullum mu sai mun zo mun gaya ma magabata sai mun shaida ma sarki in sun ba da amanna mun gaya musu ko mene ne sannan ake a yanzu dai babu wata allura ta corona kowa ya kwantar da hankalin shi bar yansu sila kul
to ko da mutane sun ji labarin kuna shirye-shiryen wata vaccination na Allah shi yasa su allura na rigakafi sun kado wannan magana
a wannan digitaji akwai wanda suka yada wannan magana da wata manufa in cikin al'umma suke Allah tona asirin su in kuma aka same su to da fatan kuma za ta aikin ta kansu a zo a ce ayi shaushawa ba su kan abin da ba a same shi ba
gaugauta dokar matakai da hukumomin suka yi zai sa uwaye hankalin su ya kwanta har ma su bar yaran su ci gaba da zuwa karatun boko a wannan zangon na kwanaki 45 da biyo bayan dakatar da karatun na tsawon sama da watanni biyu dalilin cutar game duniya ta coronavirus Haruna Mammana bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to mun gode Haruna kuna sauraron shiri na musamman ne daga ofishin sashen Hausa da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja kafin mu ci gaba da shirin ku shakata da wannan yawa
Ya ga sarutu ya ji ya
Madalla, yanzu kuma sai ku gyara zama domin sauraron shirinmu na gaba.
Masauraro, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azzi. Cikin shirinmu na makon jiya, Dr. Manzo Abubakar, masanin kimiyyar yanayi da noma, ya koro bayanai game da farin dango da suka addabi yankin gabashin Afirka. Bai kammala bayanansa ba kan lokaci ya ci mana. To a yau za mu dora daga inda muka tsaya.
A lokacin watan February duka zuwa March, lokacin nan ne farin nan ta shigo wajen. Kenan ka gani da akwai dardar na mize faru inda mutane suka zo suka fara noma kuma suka yi shibga abun ya fito kenan faran nan cinyewa za ta yi baki da abun yana nan ana ta yaki da wannan farar dango don saboda a samu a rage don kan shibka da za a yi ko kuma aka yi ma deja an ta fito kan wannan farin inda suna nan ba za su bari ba shi farar dango kaman yana da gurare nashi na zama anan yankinmu na Afirka akwai gurare wanda yake suke abun da ake kira a geographic corn de l'Afrique kamar in ce kahon Afirka kamar abun da ya shahi wajen Somalia da Ethiopia da kuma Habasha kuma abun da ya shahi Eritrea da wajen abun Sudan kin nan to tanan daman akwai kamar gurin su ne na zama duk farin nan anan suke suna nan ko ta shekara sun yi kwai jira suke kawai a samu ruwa wanda zai ba su dama kennan wannan kyankashi in yaso su girma kuma har su kai inda za su yi tashi a lokacin nan kuma su kada su yi wani waje tunan saboda neman abinci bancin wannan guri kuma hallo da akwai kaman kewayen kogin Chadi shi ma wannan guri ne wanda yake tunful azal kowane lokaci da akwai duka kwayayen su kuma gurin su ne na zama kawai jira ne yake lokacin da aka samu kaman damuna wanda ta sauka ruwa wanda ya sauka isheshi diyan su huto kuma diyan suna nan inda akwai ciyawa sosai kenan su shiga tashi in so kuma aka da ai wani waje inda za a nemi abinci da akwai kuma mun abun da bangaren wajen Mali isa ta Niger inda take yin kwana daga Mali ta shigo Niger ta banka da kuma ta yi Nigeria inda za ta hite ku nan ma da akwai gurin inda hakullin ana samu inda horin nan suke gurin zaman su ne da kuma inda suke kwayaye aka ce in dambu yayi yawa bai jin mai to haka ne wannan horai ta yi yawa a wajajen nan abinda muke gudu saboda na hudi muku daga ina ne horin nan ta dango ta taso kuma yau kusan shekara biyu kenan sai mu hattara inda za su yi tahiya mai nisa tunda su suna bin inda iska ta kada ne a kwanakin nan da ikon Allah za mu shiga damuna a wajajenmu na Sahel kuma wannan dole ne a dauki matakai tun yanzu don saboda a kiyaye tunda kwarin nan sun kusa sun girma sun balagu sosai saboda yanayi yanda ya ba su da ciyawa da suka samu suka ci a baya kenan dan hira dan tashi suna iya tashi su kado Sahel tunda nan wajajen Sahel ko kuma in ce Afirka ta yamma ta yi kusa ma da yanzu inda suka kada suka tafi wajen Kenya wajen Uganda wajen Tanzania sai ai hattara tun yanzu ya kamata duka kan kungiyoyin manoma kan gwamnatoci namu na kasashen mu tunda yanzu abinda zai fito daga Yemen da ya zo ratsa Sudan ce zai yi kawai he iso Chadi abinda ya zo Chadi sai Niger sai kuma abun da ya gaba kenan duka wannan bangaren namu wannan wajajen namu zai zamanto mu ma mun shiga cikin wani yanayi wanda yake bayar dadi Allah kiyaye aka kamar yadda aka ce rigakafi ya yi magani
kasancewar ba a fafe gora a ranar da za a yi tafiya na nemi jin ta bakin hukumomi a Niger kan irin shirin da suke yi idan ta kasance hasashen masana ya tabbata Dr. Katalla shine shugaban ma'aikatar yanayi ta Niger
to zuwan shi nan lalle mu amma muke tallafa da shi shine mu duba yanayin yanda yake daga can zuwa gurinmu, tunda kaman in an shiga lokacin damana iska daga can gurin gabas yana biyowa nan gurinmu. Za mu yi monitoring kin iska wannan, insha Allah mu gani lalle iskan nan zai dauko su ne ya biyo nan gurin namu ko a'a zai yi wani guri ne can daban. To wannan taimako muna iya mu kawo, kuma za mu bi sau da kafa labarun duniya mu gani in ya kusanto gurinmu, mu san lalle matakan da za mu ce ma gwamnati su dauka, tunda muna ma'aikata musamman na harkan wannan abu na locust control da duk wani crop protection. Muna da office kinsa na Ministry of Agriculture, kuma ma muna da musamman ma'aikata a kullun dai a nan Ministry of Agriculture wanda mai kula da irin harkan locust, desert locust wannan. Don ka Alijar, lalle muna da ma'aikata wanda za su iya fuskantar wannan abu. Amma yanda ake ganin shi yanzu, an ce ɗaruruwan billions ne in wannan duka ba a ɗauki matakai ba, kaman FAO, Food and Agriculture Organization na United Nations suna nan suna hanzartawa su ma su ga ya za su ciwo kan abin. Mafi sauki dai a ciwo kansa tun yana can gure, a samu a kakkashe wanga farin, tunda kowane wata uku suna iya su yi multiply, suna iya su kasa karu, kaman ma ana maganan ba ya hatara ba, za su karu kaman kashi 500. To ka gani lalle abin ba abin wasa bane. Allah dai ya kiyaye mana.
A madadin duk waɗanda suka bada gudunmawa, shirin ya zo gare ku, musamman ma bakin namu Dr. Manzo Abubakar da shugaban ma'aikatar yanayi ta Niger Dr. Katalla, da kuma wacce ta daidaita mana sauti Julie Letters Question. Ni Aisha Mu'azza nake muku fatar alkhairi. Ma'assalam.
A kasance tare da mu makon gobe domin jin wani sabon shirin. Ga Muhammad Awal Garba ya shigo da sharhin jaridun Kamaru.
Kunne da jaridar Isante ta kasar Jamhuriyar Kamaru, anda ta mana waiwaye a dantafi akan alkalaman lissafi na masu dauke da cutar coronavirus a fadin kasar ta Jamhuriyar Kamaru, anda yanzu haka dai ake ganin cewar akwai mutane sama da 6,500 waɗanda suke dauke da wannan cutar a fadin kasar. Haka zalika mutanen da suka mutu daga cutar sun kama mutum sama da 3,300 a kasar Jamhuriyar Kamaru baki daya. Haka zalika sai wani kuma ga Allah subhanahu wataala sun kama sama da mutane 250 a kasar. Jaridar Lumisace kuma ta kasar Jamhuriyar Kamaru gulmata mana ta yi cewar yanzu dai wata mace wanda take cikin gudanar da harkokin mulkin shugabiya a kasar Jamhuriyar Kamaru mai suna Madam Elisia ta bayyana cewar a cikin gwamnatin da ake gudanarwa yanzu dai akwai lauje cikin nadi. Haka zalika jaridar Kamaru TV kuma ta kwarmata mana cewar irin yadda gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta yi tsayin daka wajen tantance al'umma waɗanda suke kame da cutar COVID-19 a kasar, domin ta samu kayayyakin ake daga kasashen biyu. Jaridar Guardian Post ta kasar Jamhuriyar Kamaru ta bayyana mana cewar gwamnati ta yi kokari wajen ganin cewa ɗalibanta sun koma karatunsu tun cikin watan Maris ne, dai dalilin cutar coronavirus. Ɗaliban suka tsaya karatun, ko da yake yanzu dai wanda za su zama jarabawa ne suka fara komawa makarantunsu a kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Jaridar Republic ta kasar Kamaru ita kuma cewa ta yi manyan kafanika a fadin kasar yanzu dai suna neman makudan kudade domin ganin an da za su ci gaba da gudanar da harkokinsu. Kasancewar irin matsayin da ka samu da yin bayanan wannan cuta ta COVID-19 a kasar. Sai jaridar Niger ta kasar Jamhuriyar Kamaru ita kuma ta mai tsokaci ne kan yadda ɗaliban kasar Jamhuriyar Kamaru suka karbi komawa makaranta, amma yanzu dai suna fuskantar barazana daga wajen malamansu, domin masu karantar da su din sun ce suna buƙatar gwamnatin kasar ta biya su albashinsu na tsawon watanni biyu da suka gabata. Za mu kammala shi da yin muna wannan makon ne da jaridar Avenue ta kasar Jamhuriyar Kamaru, anda ita kuma farkon labarinta take nuni da cewar yanzu dai manyan darakta janar na kamfanikan gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru suna fuskantar barazana wajen bincin kwam da ake yi musu, kuma ga dukkan alamu za su iya fadawa gidan yari domin ana gano su da rubuta ciki da suke yi da kudaden gwamnatin kasar. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na musamman daga ofishin muryar Amurka da ke Abuja. A madadin ɗaukacin ma'aikatan muryar Amurka, ni Shamsiyya Hamza Ibrahim da na gabatar nake cewa